Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 5 ga watan Nuwamba. Assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yanzu haka muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace Alhamis dama, shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. A yau za mu tattauna ne akan wata hanyar rigakafin kamuwa da cututtuka kafin a yi aure.
Haka ne Jamila, wato maganar gwajin jini kafin a yi arme domin a tabbatar babu mai dauke da wata cutar da ke iya zama sanadiyar rashin haihuwa ko taɓin hankali da dai sauransu. To Jamila, duk da cewa ba wata dokar da ke tilastawa mutane yin gwajin jini kafin su yi aure a irin kasashenmu, anya kuwa lokaci bai yi ba da mutane za su fara tursasa ma kansu su da kansu su fara yin hakan, saboda hakan ya zama ɗaya daga cikin tubalan gina zaman arme ya kasance cikakkiyar lafiyar jiki.
Karkara da birni likitoci suna jiran ku. Karkara da birni likitoci suna jiran ku. Maza da mata, jama'a na karkara da na birni, wannan kira ne zuwa a gare ku. Gargadi ne kuma zuwa a gare ku. A bude kunne a shi, kuma abin da aka ji a yi amfani da shi. Aje asibiti.
To, domin mu ƙara fahimtar muhimmancin yin gwajin jini kafin aure, mun gayyato Malam Lawal Abubakar, mataimakin shugaban kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna, wanda za mu tattauna da shi kai tsaye. Kuma kamar kowace Alhamis, za mu buɗe layin wayarmu. Lambar wayarmu ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Don ku kira mu kai tsaye, ku yi tambayoyinku ko ku ba da gudunmawarku duka cikin wannan shirin yau da gobe na matasa.
To Jamila, kafin mu kai ga dama tambayoyin ne amso shi, amma idan kin tuna ranar Litinin da muka karanta a dai cikin daidai wannan lokacin ne amso shin yau, wato Garba na hali kan baya aiko wannan game da shirinmu na ranar Litinin, inda yake cewa gaisuwa da fatan alheri ya kai ga dukkan ma'aikatanku maza da mata. A yau na turo muku wannan wasiƙa tawa ne akan wani da ya turo muku kalaman banza akan maudu'inku na ranar Litinin akan tsoron kishiya. Hakika wallahi raina ya ɓaci akan wannan mutumi mai suna Ko Muktar ne akan kalmar banza da ya hurta akan ku. Hakika Halima da kuma Jamila, wallahi kun cancanci yabo da jinjina akan haƙurinku da mutane marasa hankali da ilimi da sanin ya kamata. Wallahi a yanzu raina ɓace yake akan wannan mutumin da ya yi muku kalmar ɓatanci. Da ƙarshe ina ƙara jinjina muku Halima Jumrau da kuma Malama Jamila akan haƙurinku akan tsayawa da karanta wannan abin takaici na wani wai Muktar. Da haka ina ƙara muku addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya yi muku jagora, Allah ya ƙara muku haƙuri da juriya akan mutanen da ba su da hankali, ya Allah ya ƙara jan zamanin ku Halima da kuma Malama Jamila. Alherin Allah ya ƙara tabbata a gare ku da iyalanku. maman yan biyu, nagode daga babban mai kaunar ku Garba na Halikamba.
To amin ya rabbi.
Ba abinda zamu ce sai dai mu ce amin 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 amin. Kin ga irin wannan irin waɗannan me ake cewa sakonni kin ga din na gigice ma. Irin waɗannan sakonni da muke samu suna karfafa mana gwiwa sosai kuma suna sa mu ƙara jajircewa mu ƙara yin hakuri da ma kowanne irin zagi ake mana.
Gaskiya.
Yawa saboda kamar ya sunan shirin Ibrahim ciki da gaskiya.
Eh.
To buka ba ta huda shi ko?
Gaskiya.
Yawa to mun yi muku tambayar cewa ganin cewa muna cikin wani zamani na cututtuka masu ban tsoro da ake iya dauka ko ake iya gado waɗanda ke iya kawo rashin haihuwa da kuma cututtuka irin su sikila da kanjamau wato AIDS ko sida da dai sauransu. Kuna ganin ya dace a yi gwajin jini kafin a yi arme? Da yawan ku kun amsa wannan tambaya ta Facebook ga kaɗan daga cikin amsoshin. Emana, dacewa kai tap, ai tunda ed ta bayyana a doron duniya to ni dai kam idan za mu yi arme da kowace ce ko ƴar gidan wa sai mun je asibiti an gwada jininmu domin gudun ɗaukan cuta ta ƙarangiya. Ni dai kam na tabbata lahiya ta ƙalau ya sun ba ni da HIV, don haka idan za mu yi arme da ke to ba zan ƙyale ba ki sabatta ni. Allah ya ƙara tsare mu da tsarewar shi don alfarma annabin rahama sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani amin. Sako daga Abubakar Muhammad.
Allah da ya umarce mu da yin aure ya yadda ɗaukan duk wani mataki da zai kare ma'aurata don ya ba da dama waliyai su yi tambayoyi dangane da lafiya, ilimi da sauransu. Saboda haka yin gwaji ya zama lalle kafin yin aure. Sako daga Halilu Jalo.
Hakan daidai ne. Amma a gaskiya irin halin da ake ciki yanzu abin da wuya a ce zai yiwu. Dan idan miji yana da abin hannu shikenan dangin matar ba za su kawo wannan magana ba sam gudun kada ya fasa ko ma an ce abin ya zama doka cin hanci kuma zai shigo. A hada baki da likita a ba da sakamakon da ba shi ba. Shi ko namiji dama idan ya ga mace yana so shikenan da wuya ya tsaya wai wani bincike. Hasali ma a nan kasashenmu gwajin ma ba karamin kuɗi ake kashewa ba. Uwa uba ga ma karancin asibitoci, karancin kayan aiki, ga dai matsaloli iri-iri daban-daban. Sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai. Sako daga Alhatu Abbas.
Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a ganina wannan abu ne mai kyau. Ban ga illarsa ba na yin gwaji kafin aure. Hakan zai rage samun kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta jini ko ta hanyar saduwa, wato transmitted diseases. Idan an samu ma'auratan da cuta iri ɗaya, kun ga abin ya yi daidai ba wanda zai cutar da wani. Saɓanin idan guda na ɗauke da shi, guda kuma bai ɗauke da cutar. Sako daga Comrade Zakari Adamu Kwantagora.
Ta da zaune tsaye kenan. Da lokacin iyaye da kakanni da ba a gwajin wa ya kare su banda Allah. Ai rigakafi ɗaya ne a rayuwa addu'a. Duk dabarun mutum ɗan Adam bai isa ya canza ƙaddara ba. Sako daga Zainab Dahiru.
Hakika ya dace mana a yi gwaji domin ba a ce mutum ya auri mace da ciwo ba. Ubangiji Allah ya kare mu da duk cututtuka da ke fadin duniya. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
Yau da gobe, a gaskiya yin gwaji na kowace irin cuta kafin a yi arme abu ne mai kyau. Don yin hakan zai kawo sauƙin yaduwar cututtuka. Daga ƙarshe ina kira zuwa ga iyaye kafin su armar da ƴaƴansu su tabbatar an yi gwaji don kare lahiyarsu da rayuwarsu daga hwadawa wani hali. Sako daga Mujahiddin Muhammad.
Yau da gobe, hakika gwaji yana da amfani kuma abu ne mai kyau ga ma'aurata domin kariya daga ɗaukar wata cuta. Sako daga Idris Jinayin Tozai.
Gaskiya ya dace a yi gwajin jini. Ko ni yanzu zan yi arme sai na je an mana gwajin jini ni da wadda zan arma. Amma gaskiya ba ku karanta sako na fa. Sako daga Mamman Sani, Big Man Pale Ero Gang Zander Niger, mazaunin Abuja.
Ya kamata dan ni na san ma'auratan da ƴaƴansu hudu suka rabu saboda yaran su biyu na da sikila. Dole aka raba auren. Sako daga Maman Fadila.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya.
To Jamila da ma saurare. Yanzu haka dai muna tare da Malam Lawal Abubakar mataimakin shugaban kula da lahiyar jama'a a ma'aikatar lahiya ta jihar Kaduna wanda zamu tattauna da shi mana bayani. Assalamu alaikum Malam Lawal.
Wa alaikum assalam.
Ina wuni? Kwanaki da yawa. Yawa. To Malam Lawal, da farin farko, ina mahimmancin yin gwajin jini kafin a yi aure, wata hikima ce ke tattare da yin haka?
To alhamdulillahi Hajiya, na ji daɗin wannan tambaya saboda jini yana da muhimmanci a jikin mutum, kuma idan mutum ma bai da jini yana iya jawo mutuwan wannan mutum. Kuma a kimiyyance akan yi amfani da jini domin a ga yanayin lafiyar jikin mutum, saboda ana yin gwaje-gwaje fiye da gwaji iri kala 100 domin a gane daban-daban. Amma akwai gwajin da za a yi cikin 100 na akwai muhimmai, abinda ya sa suke da muhimmanci, saboda idan mutum yana da matsala ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da ake fama da shi na jini, to mai yiwuwa babu magani game da wannan matsalan. Sannan kuma na biyu, ana iya yaɗa wannan cuta. Saboda haka nan akwai cututtuka muhimmai aƙalla guda 4 waɗanda suke muhimmanci, wanda ya kamata a ce kafin mutum ya aure a yi gwajin nan. Na farko shi ne cutan sida, wato HIV kenan. Na biyu kuma akwai wata cutar hanta da ake kira hepatitis C da Turanci. Sannan na uku kuma akwai cutan ainihin autsanin jini. Sannan kuma na hudu akwai wata cuta da ake kira hemophilia da Turanci, wanda kuma ana kiranta yoyon jini, yanda in jini ya kama gudana bai daskarewa ya tsaya har sai ya tsiyaye kamin a ankara. To kaga waɗannan guda hudun muhimmancin su shine ana iya yaɗa su daga mutum zuwa mutum, wato tsakanin mace zuwa namiji ko tsakanin namiji zuwa ga mace. To kaga idan za a yi aure, to ya kamata a ce an gwada, saboda idan namijin na dauke da wannan ɗaya daga cikin waɗannan ƙwayoyin cuta, to zai iya yaɗawa ga abokiyar zamansa wanda za a yi aure. In mace ce ma take da shi, za ta iya yaɗawa ga namijin. To shi yasa yake da muhimmanci. Sannan na biyu, idan mace alal misali tana dauke da wannan ƙwayoyin cuta na sida, ba wai ma zai shafi kadai mijinta bane. Idan ta dauki juna biyu, wato ta dauki ciki kenan, to wannan jaririn da ke cikin cikinta, binciken kimiyya ya nuna cewa wannan cuta za ta iya halban dan tayin da ke cikin cikinta, shi ma ya kamu da wannan cuta na HIV, za a haife shi tare da wannan cuta na sida. So kun ga yan ba ma wai ya tsaya bane kawai ga mijin da za ta aura, a'a, har zuri'an ma da duk yaran da za ta haifa a duniya, to mai yiwuwa su ma su kamu da waɗannan cututtuka. Haka nan ma da jini, da wannan yoyon jinin, shi ma ana gado ne, ba wai ta hanyar saduwa tsakanin namiji bane da mace. Idan namiji yana da ƴaƴan halittun da suke da rauni na hemophilia, matan ma tana da wannan ƴaƴan halittun da ke da rauni, to suna iya ɗansu na iya gadon waɗannan ƴaƴan halittu daga jikinsu, wanda idan ya kamu da wannan ciwo na hemophilia, duk raunin da ya ji bayan da za a iya tsayar da shi, haka nan ana ganin jinin shi zai tsiyaye.
Yawwa, Malam Lawal, har yanzu akwai mutanen da daga sun ji magana gwajin jini kafin a yi arme zai su ga kamar wani sabon abu ne, abin ya musu bambara kwai, haka za su ga kamar wannan bai ma dace da irin ƙasashenmu ba. Misali ga wannan Zainab Dahiru ta ce ta da zaune tsaye kenan. Da lokacin iyaye da kakanni da ba a gwajin waye kare su banda Allah, ai rigakafi daya ne a rayuwa addu'a duk dabarun mutum dan adam bai isa canza kaddara ba. Wata amsa zaka ba wannan malama?
To alhamdulillah duk da yake ni ba alaramma bane kuma ni ba malami bane amma dai ni na san cewa duk addinin da mutum yake yi zaka ji ana kai imani da Allah kuma kai ayyuka na kwarai. Saboda haka ya nuna akwai abin da zaka yi yadda da shi a cikin zuciyarka. To kuma amma imanin ka ba zai ci gaba sai ka aikata waɗansu abubuwa. So idan mutum yana jin ya ce bari yayi addu'a saboda wannan yunwa ta tafi, ai kaga addu'an tana da muhimmanci amma abin da ake so shine tashi tsaye ya je neman wannan abincin. To a gaskiya ne akwai cututtuka da yawa waɗanda ba ma cutan sida ko ciwon da ake ɗauka ta fannin jima'i ba. Akwai cututtuka da yawa a da waɗanda iyayenmu da kakanninmu ba su san su ba. Alal misali cutan ciwon suga, ciwon hawan jini. To kaga iyayenmu da ba su san su ba, to ba wai ya nuna babu waɗannan cututtukan ba ne. Ba wai ya nuna ba su fama da waɗannan cututtukan ba ne. A'a, a lokacin da kakanninmu suke a lokacin zamani hanyoyin gwajin waɗannan cututtukan na zamani bai zo ballatana a gane. To amma da yanzu ya zo, to sai ana ganin kamar ciwon ya yi yawa. A'a, gwaje-gwajen da ake yi ne yanzu ana gano masu waɗannan cututtukan shi yasa. Saboda haka nan na amince addu'a tana da muhimmanci, amma kuma Allah ya ce tashi in taimake ka. Kuma muna zamani ne, zamani yana canzawa yanzu. Yanzu iyayenmu da kakanninmu ba su shiga mota ba, ƙasa suka je ainihin aikin haji. To yanzu sai ka ce don iyayenka da kakanninku sun je aikin haji a ƙasa, kai ma ba za ka je, ba za ka shiga jirgin sama, ba za ka taka ni zuwa ƙasa. Saboda haka nan zamani ya zo yanzu da Allah ya ba waɗansu ‘yan adam ilimi da hikima da baiwa, sun gano cewa akwai cututtukan da idan ka ɗauki waɗansu matakai za ka iya kare kanka. Haka addini ma ya yarda da shi, idan ana wata annoba an ce kar ka je wannan waje har sai wannan annoba ta kau. Ya nuna ke shi ma addinin nan ilimi ne na kimiyya da fasaha, wanda tun kamin ma ilimin kimiyya da fasaha ya zo da shi. Saboda haka ina ba mutane shawara, iyayenmu da kakanninmu sun yi nasu zamanin sun wuce, yanzu ma zamani ne, kuma duk wanda bai yarda da zamani ba kamar bai yarda da Allah ba ne. Yanzu zamani ya zo, komai ya zo mana a bayyane ƙarara cewa akwai cututtukan da suke a cikin jininmu, kuma idan ana iya yaɗa su ta waɗansu hanyoyi, idan akwai hanyar da za ka yi ka kare kanka daga kamuwa da waɗannan cututtuka, to kar ka kai kanka ga wahala. Domin wannan alal misali cuta na sida, tsoratar wanda ake ma mutane yanzu ta kau. Saboda na farko dai, in aka samu mutum yana ɗauke da wannan cuta, za a ba shi magunguna kyauta. Sannan na biyu, in aka ba shi waɗannan magungunan, zai ci gaba da rayuwa ba ma wanda zai iya gane cewa yana ɗauke da wannan cutan, ba wanda zai ci gaba da rayuwa kamar yadda wanda bai ɗauke. Saboda haka ban ga wani abu na fargaba tsakanin ma'auratan da za su yi aure, je su gwada su gani ko suna ɗauke da wannan cuta ba.
Yawwa, to Malam Lawal, mun buɗe layin waya har mun fara samun kira. Ga kiranmu na farko daga Akure. Salamu alaikum, wake magana daga Akure.
Wa alaikum salam, Marhab Suri Mullaja ne daga nan Akure.
To muna maka lale marhaban, ga kaga Malam Lawal yana sauraron ka.
To wani tambaya na shi, kamar mutumin da yake karkara. Hello?
Muna jinka.
Muna ji.
Yawa, kamar mutumin da yake karkara shi ne nan, kamar in zai je awo, ya cancanta ya je ni, kamar misali ka gari a karkara ba a cika yin awo ba za a yi aure. Kamar shi mutumin karkara in ya ce a je, wannan yarinya ta ce ba ta je ba. To yanzu yana nufin shi in ya je aka auna shi ba shi da wani damuwa, misali ita kuma zai iya aurenta ba wani damuwa.
To Malam Lawal, yeah. Abubakar ka ji tambayar wannan malami, tambaya ce mai muhimmanci sosai. Yawa, to mun gode sosai. Yanzu sai ka ajiye waya, ka koma kusa da rediyonka ka ji amsar ka.
To alhamdulillah, a takaicen takaitawa na san akwai karanci na lokaci. Mutanen da ke karkara yanzu wannan tsari da ake da shi, alal misali a nan jihar Kaduna, ɗaya daga cikin abin da aka yi shine a tabbatar cewa an faɗaɗa asibitocin da za su yi wannan gwaji har zuwa cikin ƙananan asibitoci da ke a karkara. Alal misali a jihar Kaduna muna da asibitoci sun fi 500 waɗanda ke cikin karkara, wanda duk mutumin da ya je wurin za a iya gwada shi. To tambayan da ka yi cewa idan za ka yi aure, sai kai ka je aka gwada ka, amma waɗanda zaka aura take zuwa aje a wadata to an yi ne ba a yi ba saboda me idan kai ka san matsayinka amma abokiyar zaman ka bata san matsayinta ba to akwai matsala domin idan tana dauke da wannan cuta kai dake kaje ka gwada kaga baka dauke da wannan cuta tana iya halbinka da wannan cuta amma idan taje ta san matsayinta na farko za ta taimaki kanta domin za a bata maganin da zai rage ma wannan ciwon tasiri sannan kuma na biyu za ta iya daukan mataki na kare wasu daga kamuwa da wannan cutan domin akwai hanyoyi daban-daban waɗanda ake iya dauka domin a kare amma shawaran da zan bada shine ba abin da zai tafi a wannan zamani ba tare da ilimi ba abin da ke hana mutane zuwa aje a gwada su shine ba a zaunar da su a fahimtar da su muhimmancin wannan gwaji a gare su da kuma abokan soyayyen su da makwabtan su da kuma al'umman su saboda haka ina ba wanda ke da irin wannan matsala da ya kokari ya fahimtar da wanda zai aura ta gane muhimmancin wannan al'amari ta je a gwada ta in tana dauke da wannan ciwo a san matakin da za a dauka kafin su wannan aure
to da fatan malamin da ya kira daga Akure ya ji wannan amsa kuma ya gamsu ga kira daga Yobe assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wake magana
Muhammad Mekati ne daga nan garin Damatu a jihar Yobe
to malam Muhammad Mekati ga kaga malam Abubakar wato malam Lawal Abubakar
na'am ni gaskiya matsalan gwaji kafin yin aure wannan abu ne da tuntuni aka riga aka shawo kansa a nan jihar Yobe domin mu a bangaren mu za mu iya fasa aure idan ba kawo takardun shaida daga gurin likita cewa duka abin nan mace da namiji suna da lafiya ba don haka wannan ina kira ga sauran ƴan uwanmu na kasashen Afirka da su ma su rungumi wannan aƙida gaskiya wannan aƙida ne mai kyau domin samun lafiya da kuma shari'a na gari don sai da lafiya ake komai
mun gode sosai malam Muhammad to malam Lawal Abubakar ka ji a Yobe wannan abun ba ma matsala bace mutane in ma ba takardar gwaji ana iya fasa aure ka ji
kwarai kaga wannan al'amari da jihar Yobe ta dauka yana da muhimmanci kwarai kuma ba wai jihar Yobe ma akwai wurare da dama waɗanda suka dauki wannan mataki akwai kungiyoyin addinai da dama ta fannin kristoci da fannin addinin musulunci waɗanda kamin ma a daura aure sai an sa waɗannan ma'aurata ko waɗanda za su yi wannan aure sun je sun yi wannan gwaji to ina so mutane su gane wani abu guda ɗaya ba wai ciwon sida fa kadai ake iya yadawa ba idan an yi aure akwai wata cuta ita ma tana nan tana da hadari wato amosanin jini wanda da turanci ake kira sickle cell anemia wannan amosanin jinin idan ma'aurata suna dauke da ainihin jinin da ke da rauni wato wanda yake dauke da wannan ciwo na amosani dukan su guda biyu to gaskiya za su iya haifan yaron da yake da fama da wannan ciwo kuma bincike ya nuna cewa idan suka haihu waɗannan jarirai ba su cika yin lafiya ba za su kasance cikin rayuwa kuntacce wanda yawancinsu daga ƙarshe ana rasa rayuka saboda yin wannan aure
shine ciwon
da ake cewa
shine ciwon da kuma ake cewa sikila ko da Hausa
ciwon sikila kenan
yawa to ga kira mun samu daga Taraba hello
assalamu alaikum Hajiya
wa alaikum salam wake magana daga Taraba
sunana honorable Ahmad Tijani Suleimanu daga Ibija Taraba
to honorable radio ka na kunna da Allah zaka kashe radio
zan kashe
to malam Lawal Abubakar na sauraron ka
to mu ma anan Ibi kuma dai akan maganar aure da ake yi
akan gwajin jini kafin ayi arme ba
akan gwajin jini kafin ayi aure abin da ke faruwa shine dole tsakanin manema biyu nan sai sun je asibiti sun awo kusan ma asibiti uku sai an tabbatar da gaskiyar da lamura suke tukunna kafin a daura aure in ba ka bari liman ma ya zo ba takardar gwaji liman zai ta shafe shi ba za a shafa addu'a ba saboda haka muna fata duk kasa ko ina ne in aure ne za a yi ya kamata a yi gwaji saboda gudun kada a dinga samun matsala
To muna godiya sosai honorable da wannan bayani da sauran da watan sauran masu saurare sun ji wannan bayani da Muhammad dai daga Yobe da kuma kai honorable daga Taraba da kunnuwan Basira. Har yanzu dai muna Taraba. Assalamu alaikum, wake magana?
Wa alaikum salam. Badamasi Adamu Zelani ne yake magana daga Taraba.
To Badamasi Adamu Zelani, kai ma muna sauraron ka. Malam Lawal ga wani kira daga Taraba.
To bismillah malam Badamasi.
Hello, Badamasi. Yawa to kai mu samu wani kira. Malam Lawal, akwai Dalhatu Abbas cikin waɗanda suka amsa mana, yayi batun cewa idan mutum yana da hannu da shuni ba kasahoi iyayen yarinyan ma ke ma kawo maganar ayi gwaji ba. Kuma yace idan ma yace koda doka aka yi za a samu waɗanda za su bi ta wata hanya a bada cin hanci a hada baki da likita. Me zaka ce game da wannan?
To alhamdulillah ban yi tsammanin likita kwararre zai yadda ya saka cikin wannan masifa na cin hanci domin ya faɗi domin na san dokokin aikin likita ya hana wannan. To amma kaman bayanin da aka yi na cewa waɗansu masu kuɗi sai iyaye su kawar da kai saboda kwaɗayi su ga cewa sun aure da ƴansu, a gaskiya wannan ba ɗabi'a bane mai kyau, domin mutum zai je tawo ma kanshi abin da yazo ya fi karfin shi. Saboda haka nan ina ba da shawara da murya mai karfi cewa yana da muhimmanci ba ma wai ko za a yi aure ba kadai. Ina so in ƙara jaddada wannan, duk wani dan adam musamman ma wanda ya mallaki hankalin shi kuma wanda ke sauraron radio a yanzu, wanda ke da aure da wanda bai da aure, ya kamata a ce ya san matsayin shi. Kana sauraron wannan radio a yanzu, tambayan da za ka yi ma kanka, ta je asibiti an gwada jininka an gano ko kana dauke da wannan cuta ko baka da shi? Idan kana baka je an gwada ka an gano ba, to kai ma kana cikin hadari, domin baka sani ba ko kana yada mu mutane ko kai ma kana dauke da wannan cuta. Saboda haka ba ma ma'aurata ba, dan yanzu ma cutar nan yanzu ta ma fara canza salo. Sannan da ta canza shi ne an fi samun yawaitan wannan cuta ga ainihin matasa waɗanda suke ƴan shekara 10 zuwa shekara 20. To kaga ya nuna waɗannan matasa su ne kuma waɗanda suke kan gaban aure. Sannan a cikin matasan ma ya nuna cewa ya fi shafan mata kusan kashi 60 waɗanda ya fi a cikin matasa, mata ne matasa. Saboda haka nan tun da wannan ciwo yanzu ya ma ragu ga tsofaffi, to ya kamata a ce waɗanda duk za su yi aure je su gwada domin tabbatar ba su ɗauke da wannan cuta.
To ga kira daga Yobe. Salamu alaikum, wanda yake lokaci ya fara ɗaga mana hannu yau ba.
Wa alaikum salam, daga Gombe ne?
Daga Gombe. To daga Gombe. To muna sauraron ka.
Asha Katsina, da Allah ne ina tambaya ne akan gwajin jini. Wasu suna cewa an yi sau ɗaya wadatar, wasu suna kawai to a ce an yi sau uku, shin ne gaskiyar al'amarin?
To mun gode.
Ko ya wadatar ko sai sau biyu zuwa uku?
To mun gode sosai. To Malam Lawal, kaji wai gwajin nan sai an yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku?
To alhamdulillah a gurguje saboda ƙarancin lokaci, idan mutum ya je aka gwada shi zaka iya yi wato ɗaya ne za a gwada shi kenan. In aka gwada aka ga baka dauke da wannan cuta alhamdulillah, amma in aka gwada aka ga kana dauke da wannan cuta, domin a tabbatar ba a yi kuskure wajen ce maka kana dauke da wannan cuta ba, domin in har aka tabbatar kana dauke da wannan cuta ka dinga shan magani kenan har iya tsawon ranka. Saboda haka in aka yi ma gwaji na farko aka ga kana dauke da wannan cuta, to za a je a yi maka gwaji na biyu. Idan gwaji na biyu ya sake tabbatar da cewa kana dauke da wannan cuta, to shikenan gwaji biyu zai dakata a nan. To amma in aka yi ma gwaji na biyu sai ya zo aka samu sabani, aka ga baka dauke da wannan cuta, to kaga an samu sabani. Gwaji na farko ya nuna kana da shi, gwaji na biyu ya nuna baka da shi. To dole ka je gwaji na uku. Wannan gwaji na ukun shine raba gadama, ake cewa raba gadama, domin yana da ainihin kaifi wajen gano cutar sida ko min kankantanta. To in aka je aka gwada,
Malam Lawal, lokaci ya yi, in Allah yadda za mu sake gayyato ka mu ci gaba, lokaci ya kure mana. Ma saurare, sai gobe.
Masu wasanni ba ta kyale ba, ɗan wasan kwallo ba ta manta ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.